Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan mun gune lafiya yau Juma'a 6 ga watan Yuni a cikin shirin yau da gobe da kuke saurare kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Ana kuma iya jin mu a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com daga nan birnin na Washington. Mai taya ni gabatarwa
Jamila Kabir Fage. Jama'a barkanku da warhaka.
Aqilu Muhammad da aka fi sani da baban mulka ya tunawa matasa yayin da ya fada a cikin barkwanci game da yadda ya kamata su ba da tasu gudunmawar don kawo canji a rayuwarsu gaba ɗaya, inda yake cewa
wanda kuke tare da shi shine Alhaji Aqilu Muhammad da duniya ta sani da baban mulka.
Ka san in baka manta ba, ka taba magana da muryar Amurka inda ka ce wa mutane fa canjin nan da suke sa ran za su samu na sabuwar gwamnati, to su ma sai sun canza, to sun canza gwamnati, to yanzu kuma me yake kiranka game da canjin da ya kamata su kuma su yi? Sannan ina son in ji da wannan harshen na baban mulka.
To yanzu jama'a masu sauraron mu a duniya,
to sai zuwa anjima za ku ji shi sosai da sosai. Yau shirin yau da gobe zai maida hankali ne game da ta yaya ƴan wasan barkwanci za su rikidar da wasan dabe ko kuma kalankuwa kamar yadda wasu suke fada, ta hanyar isar da sakonni da kuma samun kudaden shiga.
Wannan ne dalilin da muka gayyaci Sani Idris Kauru, wanda aka fi sani da Moda, da ke fitowa a wasannin barkwanci kuma ma'aikaci a ma'aikatar Raya Al'adu ta jihar Kaduna.
In ji bilibin yin mori to yau ganiya ta kare, kai dukkan mai halin Moda ba ya dacewa.
Ni Moda ni ke kwanci a nan ba fillo ba mayafi da wannan wuri da kabari a daidai da waje.
To haka zalika, ba mu manta da amsoshin tambayar mu ta jiya ba, kuma ku kasance da shirin yau da gobe domin kar ku bar komai a baya.
Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya game da yadda za a rikidar da wasan barkwanci zuwa hanyar isar da sako da kuma samun kuɗin shiga.
Alhaji Sunusi dan Chadi yace ya kamata su rike al'adunsu da kuma neman shawara daga ƙwararru na kowace kabila har ma da Turawa.
Bashir Muktar Yusuf Zaria yace ba abin da za su yi da ya wuce su tafi ƙaro karatun wannan harka, domin duk yawancin su haye suka yi wa wannan fanni, ba zuwa jami'a suka yi suka ƙware ba. Muna da tsangayoyi, wato departments iri-iri a jami'o'in ƙasar nan wanda suka danganci sana'ar su, amma abun bakin ciki da takeici san ba sa ko kai ziyara don samun ƙarin ilimi da inganta sana'ar. Sannan don Allah ina roƙon su je ƙasar Amurka da Indiya su ga yadda jarumai ke rigirgin zuwa ƙaro ilimi ko halattar taron ƙarawa juna sani, wato workshop.
Nabil El Kopa yace ai al'adunmu da addininmu sun bambanta da na kudancin ƙasar.
Sai kuma sakon Ukasha Abdulsalam Koko yace a gaskiya ni a ganina ƴan wasan barkwanci su dinga amfani da al'adar Malam Bahaushe na al'adun gargajiya shine kawai.
Kabir Ibrahim Gombe yace to gaskiya kai ma ka ce wani abu, domin muddin aka ce za a zamanantar da wasan barkwanci a kasar Hausa, to fa sai an yi aran al'adu ko ma wasu dabi'u wanda Malam Bahaushe ba zai lamunci hakan ba.
Sai kuma Isa Mekati Gashuwa yace VOA hakika masu wasannin barkwanci suna da salo da hanyoyi masu yawa da suke bi don isar da sakonni, kuma hanya ce ta bunƙasa harkokin shigowar kuɗaɗe ga masu sana'ar kansu da ma sauran mutanen da ke ƙarƙashin su don rufawa kai asiri.
Sai Muhammad Zayyan Ibrahim yace ai tun kafin Night of a Thousand Laugh Hausa ke da shiri mai ƙayatarwa ba sai sun kwaikwayi na wasu ba.
Salisu Mai Kiwo yace mutanen da ba su da aiki sai soyayya, an gaya musu Malam Bahaushe ba shi da wani tunani na cigaban al'umma sai aure.
Bello A Garba yace manya da kuma gwamnati su shigo lamarin su tallafa musu kamar yadda su ma ƴan kudun suke samun tallafi musamman daga wajen irin su MTN da Gulu. To muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni a shafukanmu na Facebook da Twitter.
To To yanzu haka da wa muke tare ne?
Wanda kuke tare da shi shine Alhaji Aqil Muhammad da duniya ta sani da babban mulka.
Ka san in baka manta ba ka taba magana da muryar Amurka inda ka ce wa mutane fa canjin nan da suke sa ran za su samu na sabuwar gwamnati. To su ma sai sun canza. To sun canza gwamnati, to yanzu kuma me yake kiranka game da canjin da ya kamata su kuma su yi? Sannan ina son in ji da wannan harshen na babban mulka.
To yanzu jama'a masu sauraron mu a duniya gaba daya a cikin wannan shiri da yake fitowa daga Voice of America. Ya ku jama'a wade tun dan Nigeria, kuna bukatar canji, kuna son canji. Saboda mutanen Nigeria ku tuna, idan Buhari ya karbi canji daga PDP, ba shine canji da ya kamata. Da ni da kai da kowa da kowa, ko mu canza halin mu. Buhari shi kadai ba zai iya canza Nigeria shi kadai ba. Sai da ni da kai da mu muka bata. Kuma yau shi da ni da kai mu ne zamu jara. Saboda haka wannan kira shi ne dukkan 'yan Nigeria masu sauraron wannan shiri daga Voice of America.
Shirye-shiryen ku na wasannin bandariya da barkwanci, ta yaya za a inganta su su ma su samu canji a ganin ka a wannan sabuwar gwamnati da aka samu?
Na ji dadi, na gode. Ba mu ji Allah ya jika kai saka gidan aljanna. Ba mu ne za mu canza kanmu ba, gwamnati ne zai canza mu. Saboda muna fama da rashin kuɗi, ko da samu yi fito da program namu. Duk wani dan wasa kwaikwayo da ka sani da Yarbawa, Iyamurai, Hausawa da Turawa, wallahi muna fama da financial problem. Gwamnati ya kuye mana gudunmuwa da kuɗi. Idan ya mana guduma da kuɗi, to insha Allah sai ga irin canjin da samu yi. Wasa kwaikwayo miro ne, madubi ne. Muna haska rayuwar mutane ne. To muna haska rayuwar mutane ne, mu diga kawo al'adunmu masu kyau, addininmu masu kyau, duka hali masu kyau. Ayyuka mu da sassau da kayayyakin bansa da sauransu mu guje su. Shine wannan gudun kira gode sai yi ma sauran mutane, yan dirama da masu wasan kwaikwayo da birbe menekate birbe ko karuwar
barkwanci. Wakaruwaje ba barkwanci
eh. Masu wasan koroto.
A barkwanci ba barkwanci.
Bi haka ni mun sai. Buwalun
so ta wani ba na yi bajin ta jinta ni ko na ji ni da na rike na rike karki sanu wa alade ni biki zo gare ni kin jifa kin jifa ni ma da san ki na fara to ya ummi san ki ni da na rike karki sanu wa alade ina yi miki so ire ire ke ci wata na bi so na aurani ina yi munna da na same ki ki dogona ki da bazina so ki ta ko ki rike ni
kariki
gujan
ga ni
kebe ne kariki gujan na ce kariki gujan na ce
Oh, kiri kiri kiri, umi, 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 um
To da fatan an ji dadin wannan waka ta ɗaya daga cikin wasannin barkwanci da aka sani na wanda Ibro ya hau kan wakar bayan Sadisi da Sharifa Yarira Jamila na san kin san ummi ummi
ne ko P-square ba
yawa to haka yake yanzu kuma zamu bude layi kai tsaye domin ku bugo mana waya game da maganar sana'an nan ta wasan barkwanci da yadda za a yi mata kuskwarima ta zama ta zamani ta kuma haifar da kudaden shiga to amma kafin sannan bari mu dan ji wannan sakonni kadan
ina tunanin ranan da a ce da irin kin kanan kuwannan nan bangaren ba irin molinki to ni ne shugaban yashi
ta aka ce har timaki kana koyawa darasi
ni dan
kai da dan auta nake so in aura
kai maraba ki biso
da zaka samu dan sakaina to in ka dan wi masa koba ka samu tsimma sai kai hular kwani
auran muta yana bukatun sadin
Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya.
To haka yake sai mu ce kai tsaye kuma muna tare da Sani Idris Moda kamar yadda muka ce wanda aka fi sani shi da wannan suna sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi fice a harkar wasannin kwaikwayo sannan ma'aikaci ne a ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta jihar Kaduna wato Ministry of Art and Culture. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To barka da warhaka Malam Sani. Alhamdulillah ga munan muna ta yi sannan radio tana kuka a kusa. Hello, yawa ina jin akwai wani mai radio a kusa.
Akwai mai radio ai
taka mata wukar kisa amma ta mutuwar radio
bare ta ci kusa da shi
ya ai shi ke nan kuwa.
Alhamdulillah.
Yawa to madalla. Nace muna magana akan wasannin barkwanci da kuma kamar yadda mu na fara gaya maka da zucewa zamu magana akan yanda za a zamanantar da su da yanda za su zama suna haifar da kudin shiga ana isar da sakonni da su da sauran su. Yaya kake kallon da farko ma magana wasan barkwanci din?
Yanayin yadda ake gudanar da irin waɗannan abubuwa kamar yadda muka sani a nan Najeriya wani abu ne ta hanyoyin nishadantarwa da makamantan ire-iren waɗannan abubuwa domin jama'a ko kuma al'umman da ke kallo ko kuma ke sha'awan waɗannan abubuwa ta kalla. Kana jina?
Ina jin ka.
Yawwa. To fannin wasannin kwaikwayo ya kasu kashi guda hudu.
To
akwai wasan kwaikwayo da ya shafi radio ne, akwai na television, akwai na kafi. Akwai kuma irin waɗanda muke kiransu a turance tragedy drama. Wanda za ka ga ya fara daga farko ya zama na cewa akwai nishadantarwa daga ƙarshe kuma ya zama na wani abu ne na ɓacin rai. So akan shirya waɗannan abubuwa ne ba domin wani abu ba saboda abu guda biyu ko uku. Na farko ƙarfi cewa shi ne ya zama na cewa don kayi don faɗakarwa ne. Ko kuma da shi nishadantarwa da fadakarwa ta gaba daya shi ne akwai comedy din wanda za ka sha kai dariya kuma sannan a gaya maka abin da ake so a nuna maka a idon duniya.
Haka.
wannan su ne tare da su shirye-shiryen fina-finan wato nan kwaikwayo suke nunawa a kowace irin tsari da za a yi.
To muna magana bari to mu tafi kan maganar wasan jabe din ko kuma na bandariya da makamantansu. Zaka ga yawanci ƴan kudancin ƙasar ta Najeriya zaka ga cewa sun dade suna yin wasan dabe, amma a zamanance zaka ga suna haifar da kuɗi, ana biya ana shiga irin su Night of a Thousand Laugh da sauransu. To yaya ku na ku baya tafiya a haka?
Muna yin irin waɗannan wasanni kaman abin da ya shafi wasannin dabe, shine wanda ake tare bakin gate wato inda ake shiga a biya. Su sukan shirya wasanni kamar irin na turance ko kuma ce da Hausa ranaku dubu na bandariya, thousands of night love night, irin waɗannan abubuwa. So mu ba ma shirya irin waɗannan, mun goma ce wasannin mu na dabe ka je ka shiga ka biya kuɗin gate, wanda wannan kuɗi ma bai da karaya karya ba, saboda tsarin mu da irin tasu da bambancin yanayin yanda su suna samun wakilai da mutanen da suke ɗaukar nauyin gudanar da irin waɗannan abubuwa, wanda mu masu shirya fina-finan Hausa ba ma samun irin waɗannan. To saboda ka suyan kudanci suna da kamfanoni, suna da masu kuɗi, suna da masu taimakawa gwamnati domin gudanar da irin waɗannan abubuwa. Za ka gansu sun zamanto da ƙarfin siyama, mutum yakan koyi irin waɗannan abubuwan domin ya zai zama mai ban dariya don ya shiga cikin waɗannan wanda ake kira su comedian kenan. Wanda labaran nan ba sun fi mu shiga ne, ba sun fi mu iya yadda za su a tsara ko kuma a lissa ba za yi ba ne. Amma yanayin da su suke da ƙarfin masu taimaka musu, akwai bambancin mu da su, shi sanya suke gudanar da irin waɗannan abubuwan, kuma ƙungiyoyin da suke da shi suna da ƙarfi. Mu kuma a gaskiyar magana cewa fina-finan Hausa ba mu da wata ƙungiya da ƙarfa wanda ta iya ladabtar da mutum, kuma dole mutum kuma ya bi wannan doka. Dole da su kwato suna da irin waɗannan abubuwan, mu kuma ba mu da su. To wannan shi ne kaɗan daga cikin matsaloli da mu muke fuskanta, ko kuma su suke aiwatar da ayyukansu na irin wannan wasannin dabe da za a tara mutane a ce yau sun shigo ji haka. Za ka ga ana rububi matan aure da maza da mata da matasa da abubuwa da ana ƙoƙarin ajiya ta.
Ina da tambaya a nan, ka faɗi cewa ƙarfin masu taimakawa ne da babu, da kuma ƙarfin masu shirya fina-finansu. Amma idan ka duba za ka ga cewa na kudancin Najeriya ɗin ba fannin fina-finai ba ne ba suke gabatar da irin wayannan kamar the Night of a Thousand Lives.
Shi ne nake magana cewa suna da ƙungiya mai ƙarfi na irin waɗannan abubuwan nasu na wannan comedy na masu ƙungiya na masu bandariya ne, comedian kenan. Wanda shi ke mun kamar da na faɗi, mu ba mu da su, ba mu da wannan ƙungiya mai ƙarfi za ta iya cewa an haɗa kan ƴan waya su waɗannan masu wasanni na bandariya suna da wani jigon abin da suka dogara shi da ƙarfi wanda za su
yi. Ku da kuka daɗe kuna yi ya ba ku tunanin haka ba. Mai
fahimta cewa za ki ga mutum kamar su waɗannan sun yi ƙungiya kamar su biyar ko su goma sun shigo jihar Kaduna misali daga Enugu. Za a ba da sanarwa da komai da komai cewa yau za a yi gaba. To za ka zo ka tara cewa waɗansu kamfanoni da dama sun ɗauki ɗawainiyar gudanar da irin waɗannan abin.
Abin da na fahimta. Abin da na fahimta
da haɗin gwiwan kamfani kaza.
Abin da na fahimta kamfanoni da dama idan kaga sun ba da goyon baya wajen taimakawa ko ma wani irin shiri ne, suna yi ne domin sun ga amfanin shi, sun ga wani yayi an ga tasirin shi. To kamar yadda Usman kake faɗa,
nace ku mi isa ba ku tunanin ku da kowa dade a harkar ba ku fara yi, kila da kun fara sai a ga tasirin shi, kila sai kamfanoni da masu hannu da shuni su shigo ko da neman
su ga amfanin abun.
Mun fara akwai wani kasa da muka irin wannan na bandariyar, mun gudanar da shi a jihar Kaduna, ana mun sa kasa din da dariya ake. Wannan kasa da muka gudanar da shi a gari kamar abin da nake magana abin da ake gudu. Yau sai muka zagaye shi muna neman wanda zai tafi da waye mu ci gaba da gudanar da irin waɗannan abubuwa, wanda za ce a yau za ka je ka tallata abubuwa da dama na kamfanoni ko na wani masana'antu da sauransu, wanda cewa suna samun manya-manyan jama'a domin wanda suka zo suka yi a Kaduna. Akwai ƙungiyoyi na sadarwa, akwai na masu abinci da zaɓa wanda suka ɗauki ɗawainiyansu suka zo tare da su. kai kuma baka da kudin da matsayin ka na mutum guda ya kace bari ka je ka kama wuri kaza a jiha ka dauki da wurin da wainiyan ire-iren kudin masu wasan kwaikwayon yan masu barkwanci kace bari ka dauki da wainiyan kudin motar su ko sai dinsu wajen cin abinci da tsoro tsauba dole sai ka jingi da kare da wanda suka je neman wannan
eh to
wanda shi ne muke magana cewa ba mu da su
eh
kungiyoyin muna yin amma ba mu da karfi saboda ba mu da maskalla ba mana
eh to kafin mu je ga yanda zamu mu je yanda za a samu karfin nan gaba akwai cikin sakonnin da muka samu akwai wani da dazu muka karanta shi a cikin ansoshin da suka aika mana wani Nabil Alkofa yace al'adu da addinin mu ya bambanta da na ƴan kudancin kasar nan kana ga wannan yana da hujjar da za a ce to kila shi sa ba ku yi
a gaskiya al'adun mu da addini kamar da kowa sai ai addinin su daban al'adun mu da su daban amma shi ma abin da muke so fahimta shi muna magana ne akan yanda su suke da kungiya mai karfin da suke fita na wasannin dandariya da sauransu da suke yanzu so ba muna magana ne akan magana abin da shafi addini ko kuma al'adu da su ba mu ma kamar mu da muke da dama da zamu iya zuwa Sokoto misali mu da gidan wasa mu ce ƴan wasanni na bandariya na wuri kaza za su zo yanayi ko su daga in za su shigo Kaduna ko Arewa suturunmu da wadannan namu suke yi kuma yanzu misali mu tsaya mu na Hausawa musulmai da masu al'ada wa irin wannan ba ko mun misali zamu je Sokoto mun ga mun sani Sokoto cewa cibiya ce ta daular Islamiya to mun da tafi amma mu ai koda da matan zamu je masu bandariya dole da suturan da ya dace da zamu tafi
to bayan
amma muna magana ne akan cewa ya zamu yi kamar inda waɗancan ƴan kudanci suke da wanda muke yadda suke da dama a ce yau za su zo su yi wannan wasanni na bandariya su samu goyon baya da yanayin za su gudanar da abin su kuma shi ne muke tunanin cewa muna buƙatar irin wannan tallafi da agajin shi da mu ma za mu iya yin sa
to akwai wani Kabir Ibrahim Gombe shi ma a cikin dai sakon da muka karanta shi yayi magana cewa wannan abu da wancan ya faɗa dole a kalla saboda akwai yanayin zamantakewa da sauransu wanda wasu al'adun in aka kawo su sababbi ne za su shiga cikin zamanantarwar wanda kuma hakan Bahaushe ba zai lamunta ba menene ra'ayin ka kai
abin da yake so shi Malam Kabir da can gobe ya fahimta shine mu muna magana akan yanayin yadda za mu yi kungiya ce mai karfi wanda mu yau misali sanin wada daushe sucin naka da sauran irin waɗannan wanda suke wasanni na bandariya a ce yau sun haɗa kungiya ne bari su je Gombe su aiwatar su yi shi kamar yadda waɗannan suke naka da sauran last kawo nauri su zo su zauna su yi shi abin da muke magana akan cewa shi kamar dole ne al'adar su daban ce addinin su daban ne wanda ni sani da nake magana ba na kallon ire-iren fina-finan su saboda akwai tsirrai a ciki da yawa amma su kaga su ba su shafe su ba ba addinin ba su shafi addinin su ba bai shafi al'ada irin tasu ba amma yau idan sani misali zai na job da sauran laf ina zan shiga da kaftani ne da hula da dogon wando da sauransu idan na buƙatar mutanen ka da shiga su ce misali za su kalli saboda yanayin al'adar su da yanayin addinin su da irin nawa ni iri ɗaya ne to amma su waɗancan daban al'adar su daban addinin su daban harkokin kila ma ire-iren abincin su ma daban
kuma wannan ba zai hana cewa wai zamu iya amfani da wannan fasahar ba mu kanmu da zamu iya amfani da al'adun mu ba da zamu nuna shi ta wannan hanyar barkwancin ba
zamu iya abin da yake magana kan cewa shine kada ya mance shi mai wancan sako
to hello
to okay ina jin
rasa Sani Idris amma dai da yawa mutane sun ji dogon bayanin da yayi musamman wurin yanda zamu iya amfani da hikimar wannan fasaha ta aje a wasannin a zamanance amma kuma a shigar da irin
fadakarwar da al'adun mu din hanya ce ma ta raya ai al'ada
da sauransu tunda ba cewa za a dauko na wani garin ba a yi a ta wannan mutanen garin ita ce ake tunanin a arasi a ce to bari a dauta mu
kwarai da gaske amma fa abin da yake kuka da shi kamar yanda muka gani ne mutane da yawa sun bayyana mana haka cewa ba sa samun tallafawa ba sa samun taimako da kuma haɗin kai mutane da yawa ma sun bayyana ra'ayin su cewa tsakanin su kansu ba a samun haɗin kai to duk yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata
to mun sake ina ga an sake lalibar shi an kuma same shi shi Sani Idris bari mu ansa kira kila
ɗaya
biyu
bari mu
kai koda ɗaya ne dai a ji daga waje assalamu alaikum malam Muda
ina jin
yawa to ai muna ce mu da ta fada cikin randani
tana
to ina zamu je ga masu amsa waya wanda koda mutum ɗaya biyu ne sai su yi tambaya haka ga gare ka, amma zan so tunda aka fara ba su tabbatar shin waye mu dan ne ba, wace irin ko kuma wani irin dan kalma zaka ba mu ko kalami ko da layi ɗaya ne da zai tabbatar muna magana da Sani Idris Moda.
Lalle hakika sunana Muhammad Sani Idris Kaudu kaman yanda ku jira kuma da motan kuke magana. Awa kamar yanayin yadda da dama saboda fina-finan wasila suka fi sani na da nake cewa wasil
da kauransu
yawa, to a wannan shi ne cikin da zaman zamzaki ma'ana wanda ya fito da ni daga cikin fina-finan da na aiwatar.
Haka. To muna godiya, amma bari mu ga an ko mun samu wani, to ina ga har yanzu ba mu samu ba. To a cikin sakonnin da muka samu akwai wanda yake cewa yawanci ɗan wasan kwaikwayo mutane ne da kawai abin da ya dame su shine su shirya fina-finan soyayya, kawai ce muku akai maganan aure ne kawai matsalar Bahaushe, akwai wasu abubuwan amma ba ku damu ba, shi sakila ba kwan irin wa'annan abubuwan, haka ne?
Watan yanayin akwai fina-finan za a iya gayyata ta izo shi wanda suna kan bugire in ce ba zan yi ba, kamar yadda shi wannan wanda ya rubuto.
To.
Saboda za ka ga cewa gaskiyar magana ce, wanda za ka ga mutum kawai su haɗu da yariya ne a wajen sayayya, kila wanda su ne musu mata wulaƙanci ya tare mata wannan faɗa. Za zuwa gida kawai ta hawa kan gado kuma ta aje kaya kawai ta dan su a cikin fulawa suna wake wake wata tuna shi.
To ga ina ga mun samu kira. Mun samu kira. Kafin ka dire. Haka to
ka. Amma za mu so.
Kafin ka dire na san inda ka tsaya, bari mu dau wannan kiran kafin mu rasa shi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana kuma daga ina?
Kuna magana ne da Isma'ila Yaro mai kayan wuta a kure jihar Ondo.
To Malam Isma'ila daga jihar Ondo ga Sani Idris Kauru. To me zaka
yi?
To moda ga moda.
To moda ni to gudunmuwa abinda zan bada ya gare ku masu wannan haraka shine cewa kamar yadda wani ya faɗa cewa ba al'adar soyayya kaɗai ce abun da ke damun Bahaushe ba, musamman al'adun mu na Hausawa na gargajiya waɗanda suke za su jawo hankalin mu da nurar da mu abin da zai faru gaba da yanayin abin da ka san ce gawa ne, to ba ku nuna shi bakin ku dai kuna raye-raye da sauran abubuwa da yawa a cikin shirye-shirye naku.
To zai an sa maka kaji Malam Sani. Ai shi ne Sani Moɗan zai ansa ma. Sumaila ka ji abin da Sumaila ya ce ko?
Malam Sumaila. Ina ba ta kana saurare.
Yana jin ka
hakika wanzu bai koma su kallo kukan taimaka mana da yin waɗannan abubuwa da zara an kawo ni sabon abu wanda ba haka din ba. Sai kuma ga gunki shi.
Haka.
Kun saba ba sa idan wani zai zo kasuwa suka iya tambaya mu akwai mai wake wake akwai wana ciki akwai wance wanda kaza. To shi kuma kan shigo ne haka dan kasuwancin kawai. Amma inda za ku taimaka mana, ku ci a yau ku ne masu saye, ku za ku ba da shawarwari, yau muna da matsala a Najeriya. Matsalar nan da muke rufe cewa kila shi ne abu da shafi shugabanci. Sai ku ci a shirya mu kuma na abu da shafi shugabanci wanda kuma babu batanci a ciki, babu wani tozarci, babu wani cin mutunci.
To a 'yan daƙiƙoƙi saboda lokaci a 'yan daƙiƙoƙi. Me kana kasu kayi magana cewa kai ma kakan kifina-fina irin wannan na kawai kaga mutum ta faɗa kan gada daga ya taimake ta kawai ta kama waka shi da fulawa a tsakani a takaice mu isa baka so.
A ni Muhammad Sani ba na irin waɗannan magana za ka tabbata na cikin fina-fina ina waka na soyayya ba.
Haka. To gashirin mun gangaro amma lokaci ya tafi, abin da ya sa me?
Yawa abin da ya sa ba wai dan wannan kyamar abin ko wannan ba, a'a ni ma kai na matsayin na dan wasan na gaji da kallon ire-iren waɗannan wasanni. Domin yawanci ga za ga fina-finan mu kai 99% mutum da yana zai zauna a ɗaki ya rubuta ya fassara wani indiya ko kaza.
To mun gode Sani Idris, kusan lokaci ba zai bar mu ba domin an ce baya jiran dan kowa, so mun ba zai jira mu ba. Mun gode kwarai Sani da ka gayyata ansa gayyatar mu. To haka shirin ya zo ƙarshe a madadin shi Tafera Girma, Tafera da ya haɗa mana sauti da kuma shi injiniyan mu Baska Valerich, sai kuma wadda ta taya ni gabatarwa
Jamila Kabiru Fage.
Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe nake cewa mu zama lafiya. Bisalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.